السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يو درس من نوكيا to yau darasinmu na 21 waman hafiza hujja ala man lam yahfaz ko kaza mu ce ikhtalafa al-fuqaha ne ta'ar at-ta'aruf fi ay tarjih darasi na 21 a yau nawa ne ga wata 12 ga watan rabi'ul thani a hijira 1427 wanda ya dace da 10 ga watan 5 miladiya 2006. Kafin mu shiga karatun yau, akwai wuri da muka yi, wuri da ya mana rigima kun, mu koma inda yake cewa fa in kana man fawqahu shaykhan li dhalika al-musannif wajen anwa'ut ta'liq, yace daga cikin ta'liq wa minha an yahdhifa man haddathahu wa yudhifahu ila man fawqahu, yana daga cikin ta'liq mutum malami ya yanke wanda shi ya zantar da shi hadith din sai ya dangana hadithin ya zuwa ga wanda yake sama da shi. To yace fa in kana man fawqahu, idan wanda yake sama da shi din, sama da shi wanda ya masa hadith din, shaykhan li dhalika al-musannif, shine malamin wannan mai yin ta'liq din, wannan musannif din, wato mai littafin da yake yin ta'liq din, faqad ikhtulifa fihi, to an yi sabani, hal yusamma ta'liqan aw la, ta'liq ne ko ba ta'liq ba, aw la din nan bi ma'ana hal yusamma ta'liqan aw yusamma tadlisan, za a ce wannan ta'liq yayi ko ku tadlis yayi, domin surarsa tadlis ne, domin tadlis dama shine ka zo wajen malaminka wanda yake kayi riwaya daga gare shi, ka ji hadisai, amma sai ka ruwaito wani hadith din, amma sai ka samu wani hadith da ba daga wajensa ka ji ba, ka ji daga wajen wani ne da shi kuma ya ji daga wajen wannan malamin naka, to sai ka aje malamin naka sai ka faɗi, sai ka ce ka ji shi daga wajensa. Kamar alal misali almajiran malam Abubakar Mahmud Gumi, Allah ya ji kansa, sai su ji wata sun ji sun halarci darasin Bukhari da sahih Bukhari da tafsiri, suka ji yayi magana, to amma kuma sai suka ji wata magana ta sa daga wajen wani daga cikin daga wajen malam Lawal Abubakar alal misali, daga wajen malam Abubakar Mahmud Gumi, to sai almajiran da sai wani daga cikin almajiran da wannan ce silsilar sa, almajirin malam Gumi ne ya ji daga wajensa, to memo da ya ta sai silsilar sa sai ta isnadin sa sai ya zamanto an malam Lawal Abubakar an malam Abubakar Mahmud Gumi, to da kawai ya tashi sai ya ce qala Sheikh Abubakar, bai faɗi Lawal Abubakar din ba, qala Sheikh Abubakar Gumi, to wannan me ake wannan wajen malaman hadisi ake ce matadlis, shi ake ce matadlis, to idan mutum mai yin ta'liqi shi ma yayi irin wannan, za a ce masa wannan ta'liq yayi ko ko tadlis yayi, dan surarsa tadlis ce, za a ce yayi ta'liq ne ko ko za a ce yayi tadlis, to shine Al-Hafidh Ibn Hajar yake cewa was sahih fi hadha at-tafsil, tafsili ake a cikin wannan, fa in urifa bin nafs aw al-istiqra an fa'ila dhalika mudallis qudiya bihi wa illa fa ta'liq, idan aka san bin nafs annas aka san wani daga cikin malamai ya ce me yin wannan shi wannan musannif din mudallis ne, aw bil istiqra ko kuma aka bibiye shi aka bibiye ayyukan sa aka ga yana yin tadlis, wanda nuna mana cewa kenan waɗannan sune daga cikin hanyoyin da ake gano tadlis, annas min al imam min a imam min al a'imma ko kuma al istiqra, al istiqra shine tatabbu'in juz'iyat, akan cewa yau yayi gobe ma yayi a wannan gobe ma yayi a wannan, shikenan sai ai hukunci akan sa da cewa wannan mudallis ne, to idan aka sani in aka gano ta hanyar annas aw al istiqra anna fa'ila zalika mudallis, cewa wanda ya haka din mudallis ne qudiya bihi, sai ai hukunci da wannan a ce wannan tadlis ne, wa illa fa ta'liq, in ko ba haka ba ta'liq ne, wani Al-Hafiz Ibn Hajar ya kawo matsalar a dunkule, amma maganar wanda ake maganar akanta Imam al-Bukhari ne, domin Al-Hafiz Abu Abdullah Ibn Manda ya dangana Imam al-Bukhari da tadlis saboda yin irin wannan, domin yakan ce qala li Hisham Ibn Ammar, yana yakan ce qala li Affan, yakan ce qala li Affan daga cikin malamansa. To sai Al-Hafiz Ibn Manda yace Bukhari tadlis yake yi, domin me zai sa shi ya kifa dan sigar tahammul cewa haddathani ko sami'tu sai ya koma yace qala. Saboda haka yace al-Imam al-Bukhari mudallis ne. To shine su kuma sauran malamai suka yi cewa akan sa cewa ba taba jin wani yayi nafsi akan cewa Imam al-Bukhari mudallis bane, kuma istiqra bai taba nuna cewa Imam al-Bukhari mudallis bane. Dan haka abinda ba abinda zamu hukunci da wannan magana ta Imam al-Bukhari illa mu ce ta'liq ne, wanda yake shine Ibn Daqiq al-Eid ya faɗa. To wannan ma Al-Hafiz Ibn Hajar yana ishara zuwa ga wannan maganar, amma Ibn Daqiq al-Eid da yace ta'liq ne sai yace amma kuma sahihi ne, amma kuma sahihi ne, domin at-ta'liq a wajen Imam al-Bukhari kashi biyu ne. Akwai wanda zai yi bi sighatil jazm, akwai wanda zai yi bi sighatil tamrid. Wanda zai bi sighatil jazm shine kamar wannan, yace qala qala Umar, qala Nafi', qala Affan, qala Ahmad ibn Hanbal. Wannan duk ta'liq ne yake yi, sawa'u yayi ne zuwa ga malamin sa ko ba malamin sa ba. To idan ya kawo shi da wannan sighatil jazm, bi ma'ana ya fadi fa'ilin, ya fadi wanda yayi, ya fadi fa'ilin, to in yayi haka wannan hukuncin sa cewa tsakanin Imam al-Bukhari da wanda yace yayi, da wanda yayi ta'liqin zuwa gare shi, to isnadin ingantacce ne. Kamar ya ce maka ne, ni na wadatar maka da bincike akan halin isnadi, in kawai nace maka qala fulan, to kaina da wane ingantacce ne, ya rige kai kuma sai ka je ka duba daga wannan wanda na ambata zuwa ƙarshen isnadin me hukuncin sa. Akwai ittisal, akwai thiqatul ruwat, babu illa sai kai hukunci da cewa ya inganta, amma tsakaina da wanda ne ta'liqi din na dauke maka wannan nau'i. Nau'i na biyu kuma shine wanda yake bi sighati tamrid, kamar yace wa yuzkar an ibn Abbas wa yuzkar an Uthman. To wanda yake bi sighati tamrid yana nufin cewa bai yanke da inganci tsakaninsa da wanda ya ta'liqi ya zuwa gare shi ba, shi wannan bai baka wannan kafalar ba. Saboda haka hatta idan Bukhari yace mama yace dangane da malamin sa ta'liq ne, amma ingantacce ne tsakanin sa da shi. Shi yasa Imam Suyuti shi ta'birin sa shine me zai sa ma kai ta wannan kewaye kewayen, kawai ka ce ittisal ne, muttasil ne, idan dai malamin sa ne wanda ya ta'liq din zuwa gare shi, inda matsala akan malamin sa ne. Shi kuma Hafiz Ibn Hajar shi kansa a cikin nukat ya tabbatar cewa hadis, akwai hadisai da Imam al-Bukhari zai yi ta'liqin sa zuwa ga malamin sa, yace qala Hisham ibn Ammar, ko yace qala Adam ibn Abi Iyas, ko dai fadi wanda daga cikin malaman sa da sigar qala. Amma sai ka ko in ka koma at-tarihul kabir, ko ka koma al-adabul mufrad nasa, sai ka ga ya kawo yayi tasrihi da isnadi, yace haddathani Adam, ko sami'tu min Adam, wanda yake nuna cewar kenan da yace qala din nan da yake kawo shi da sighatul ta'liq ba wai dan bai ji hadisin daga wajen sa bane. An gane shine Imam Suyuti yake cewa ma rawa li shaykhihi bi qala fa fil asrahi kum lahu ittisala, abinda Imam al-Bukhari ya ruwaito zuwa ga malamin sa da sigar qala, to a bisa magana wadda take mafi inganci kai hukunci da cewa ittisal ne. Amma wani sa yace wa ma la hala dasiwahu dabitu fataratan waslun wa ukhra saqitu, amma wani Imam al-Bukhari bashi da kaida akan wannan, wani lokaci wasl ne zaka ce muttasil ne, idan ya zamanto wanda yake yin haka ba a san shi da yin tadlis ba, wata wa ukhra saqitu, wani lokaci kuma ya zamanto saqit ai bi ma'ana munqati, yankakke ne babu ittisal. Saboda mun fahimci wannan abin nan, ba mu da sauran rigima da wannan gabar ta Hafiz, ko har yanzu akwai sauran rigima? Eh? idan aka yi ta'liq, idan malami mai littafi yayi ta'liq tsakaninsa da malaminsa wanda yayi riwaya daga wajensa, menene hukunci? Ba wai Bukhari ba, kowane malami idan yayi hukun, idan yayi riwaya tsakanin, yayi riwaya daga wajen malaminsa, in yayi ta'liq tsakaninsa da malaminsa, menene hukunci? Na'am. 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 Ahsan. Na'am. Wannan sai ya zamanto ta'liq. Sai ya zamanto ta'liq. To amma idan ya zamanto wanda yayi irin wannan Imam al-Bukhari ne, me hukuncin wannan ta'liqin? Zamu ce ma Imam al-Bukhari mudallis ne? Ba mudallis bane, saboda haka wannan ta'liq ne. Menene hukuncin wannan ta'liq? Ittisal. Hukuncin sa ittisal. Menene dalilin mu na cewa ittisal ne hukuncin sa? A to ai mun riga mun kora wannan tadlis, mun gama da wannan cewa ba tadlis bane ta'liq ne. To amma shi kansa ta'liq din mun yi hukunci a kansa da cewa ittisal muttasil ne. Me yasa muka yi hukunci da cewa muttasil ne a wajen Imam al-Bukhari? Na'am Salih.
Saboda irin da kake yi ya fata cewa Imam al-Bukhari idan yace qala fulan, to wannan ta'liq ne, amma ta'liq nan ittisal mu sahihi. Kuma kamar yadda ka bayyana cewa Buhari ya ta'liq sa ya kashi zuwa kashi.
Ahsan.
Wanda yake shigatul tabri
shigatul
jazm qat'an wannan sahihi,
wannan ingantacce ne tsakaninsa da wanda ya ta'liq daga gare shi. Wannan shine wato saboda ta'liq ne da ya kawo shi bi sighatil jazm, saboda haka ya inganta, tunda kuma wanda yake tsakaninsa da shi malaminsa ne mubashara, dan haka an samu ittisal, tunda sharadin inganci al ittisal. Sannan abu na biyu, wanda akwai wani karin dalili da za a kawo? Na'am. Na'am. Ahsan. In wani lokaci zai kawo wannan kala din, in aka koma yakan ce kala daga wajen wani daga cikin malamansa, amma aka koma wani littafi daga cikin littafansa kamar Tarikhul Kabir ko As-Saghir ko Adabul Mufrad, sai a ga ya kawo shi da tansisi akan sigatul abin sigatul tahammul, cewa haddathana ko sami'tu. Wadih? Na'am. Na'am. Saboda ba su da manhaj, ba su da, ba a san manhaj ɗinsu ba. Shi Imam al-Bukhari an san tsarinsa, an san manhaj ɗinsa, saboda malamai sun bibiye shi, sun yi istiqra'in manhaj ɗinsa, shi yasa aka fitar da wannan hukunci. Sauran ku ba su da manhaj, shi yasa Imam Suyuti ya ce wa ma laha ladasi wa hu dhabitu. Amma wani Imam al-Bukhari ba shi da ka'ida, ba ta da wata ka'ida akan istimalin wannan lafzin. Wani Imam al-Bukhari babu dalilin da za a ce wannan ingantacce ne ko ba ingantacce ba. Shine yanzu kaga kamar Al-Hafidh Al-Mizzi mai Tahdhibul Kamal ya dauki wani irin wannan kaida ta Imam al-Bukhari. Idan a cikin Tahdhibul Kamal da yake kawo labarukan rijalul hadith, rijalul kutub as-sita, idan ya gaya maka, idan ya ce qala Ahmad ibn Hanbal, to isnadin sa tsakaninsa da Ahmad ibn Hanbal ingantacce ne. Amma idan yake cewa, idan yace maka wa an Ahmad ibn Hanbal ko wa yurwa an Ahmad, to wannan bi ma'ana bai maka, bai tabbatar maka da ingancin ba. Shi kaga ya wannan ya fadi shi a muqaddimat Tahdhibul Kamal, saboda haka an san cewa wannan manhaji ne nasa. Amma wani Imam al-Bukhari ba shi da wannan manhaji. Hafidhul Mizzi shi ma ya dauki wannan manhajin. To wanda aka san manhajinsa ko kuma wanda ya fada yayi tafsiri akan manhajinsa, sai ya dauka wannan tsarin sa ne. Amma wanda bai haka ba, ba za ka sa masa ba, dole sai ka yi istiqra. To Al-Hafidh ya ce, ya gaya mana dalilin da yasa aka dauki al-hadith al-mu'allaq ya zamanto daga cikin al-hadith al-mardud. Me yasa al-hadith al-mu'allaq ya zamanto yana daga cikin nau'in al-hadith al-mardud? Na'am, na can karfe. Na'am, eh kai din. Na'am. Ahsan, li jahalatil waqi, saboda wanda aka yanke ba a san shi ba. Ba a san halin sa ba. Fika ne ko ba fika ba. To. Hukumu ta'dil ala al-ibham. Yau abinda zamu yi karatun mu na yau at-ta'dil ala al-ibham. Menene hukuncin wanda ya tabbatar da adalcin rawi amma ba tare da ya faɗi shi ba, yayi ta'dili tare da ibhami, ya koye sunansa amma kuma ya addala shi, ya maida shi adili fiqa amma kuma bai faɗi shi ba. Me ya hukuncin wannan? Fa in qala, yani idan rawi ko musannif yace jami'u an man ahdhifuhu thiqat, dukkan waɗanda na yanke su ban ambace su ba amintattu ne, ja'at mas'alatu ta'dili 'ala al-ibham, to in har ya faɗa haka to wannan mas'alar ta'dili 'ala al-ibham ta zo mana, ta daga cikin matsalolin da malaman mustalah, malaman usulul hadith suka yi magana akai. Menene hukuncin rawi yace haddathani as-siqa ko kuma haddathani thiqatun indi ko as-siqatu indi, me hukuncin wannan? Kaga shi yace thiqa ne, bai ga maka ko waye ba, to zamu yadda da shi saboda tunda ya lamunce mana, in kuma mun san shi ahli ne ya faɗi wannan, ko kuwa ba zamu yadda da shi ba. To malaman hadith sun yi magana akan wannan, to ita ce matsalar da zamu zo akan wannan. Wato hatta wanda yayi ta'liq ma, in yayi ta'liq yace wanda na ya shafe su dinnan dukkan su thiqat ne, kamar yadda Imam al-Bukhari yayi, yace in nace maka qala Uthman, to bi ma'ana tsakani na da Uthman dukkan su thiqat ne, na yadda da su, shine kamar wannan ai. To menene idan kowa wanda diye haka, me za a yi masa wannan hukuncin, ko Bukhari ko ba Bukhari ba? Wa inda al-jumhur la yuqbalu hatta yusammi ko hatta yusamma, a wajen jumhur ba a karɓar wannan har sai an ambaci shi wannan wanda aka yi ibhamin nasa, wannan wanda ba a ambaci sunansa ba, domin ma'anar ibham shine ka ki ambacin sunan mutum, ko ka ce rajul, ko ka ce imra'a, ko ka ce a-siqa, ko kuma ka ce haddathani mau, shi ma wannan ya daga cikin man la attahimuhu qari ahsan, ya daga cikin uslubin da suke faɗa, amma wannan ba ta'dil bane, da adamul ittiham la yaqtadi ta'dil, in kace wanda bana tuhumar sa, wannan ba ka mai da shi adali ba, in kace wanda bana tuhumar sa baka tsarkake shi ba, bi ma'ana zai mastur zai iya shiga ciki, dan mastur ba mustaham bane, wanda baka tuhumar sa wato bi ma'ana ba makareci ba, in kace wanda bana zargin sa da ƙarya ya gaya mu, to ai mastur ma yana cikin wannan. To lakin qala ibn as-sala, mun ji abinda jumhur suka faɗa ko me maganar jumhur? La yuqbal hatta yusamma, lakin qala ibn as-sala huna, ibn as-sala abu amr ibn as-sala mai muqaddima ta mustala yace in waqa al-hadd fi kitabin iltazamat sihhatahu kal-bukhari fama ata bil jazm dalla ala annahu thabata isnaduhu indahu, idan share waɗansu daga cikin isnadi, in ya zamanto a cikin littafi ne da yayi iltizamin, da suka yi iltizamin inganci, ultuzimat sihhatuhu kal bukhari, da aka lizimci ingancin duk abin da ke ciki kamar sahihul bukhari, to fama ata bil jazmi dalla ala annahu thabata isnaduhu indahu, idan yazo da sigal jazm kamar yace qala shu'ba ko qala malik, to isnadin sa ya inganta a wajen sa, wa inna ma hadafa li gharadin min al aghrad, abinda yasa ya shafe bi ambaci, abinda yasa yayi ta'liq din saboda wata manufa ce daga cikin manufofi. Imam al-Bukhari yana da manufa da yawa da yake yin ta'liq, wanda Al-Hafidh Ibn Hajar ya faɗe su a cikin muqaddimar Taghliq at-Ta'liq da kuma muqaddimar Hadith Sari da kuma a cikin Nukat na Ibn Salah Nukat insa yace ta wani lokaci Imam Al-Bukhari zai kawo hadith musnad kamar hadithin innamal a'malu binniyat ya kawo shi musnad da isnadin sa kamar yadda ya kawo shi a farkon littafin amma a can wani waje kuma sai kawai ya ce wa qala umar ani nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat kaga a waje na biyu me yayi kenan ta'liq da wace siga da sigatul jazm to irin wannan Imam al-Bukhari yana yin haka ne saboda idan ya zamanto cewar hadith a wajensa ya zamanto isnadinsa ɗaya ne kuma mataninsa ɗaya ne to maimakon ya sake maimaita shi da wannan isnadin da matanin sai ya kawo shi da sigar ta'liq saboda ya kira littafinsa al-mukhtasar mukhtasar kuwa shine wanda yake kokarin ya takaita abubuwan da ke ciki maimaitawa baya daga cikin ikhtisar to dan haka Imam al-Bukhari ba zai maimaita hadith guda ɗaya ba sai idan akwai wata fa'ida isnadiyya aw matniyya da wuya Imam al-Bukhari ya maimaita baya da wuya ya maimaita isnad hadith da isnadin sa da matanin sa a wuri biyu in ka ga ya maimaita isnad ya maimaita hadith to akwai wata fa'ida isnadiyya ko matniyya a ciki in ko ba haka ba to sai ya kawo shi bi sigatit ta'liq kawai saboda ikhtisar wani lokaci kuma yana yin ta'liq saboda abinda yake so ya kawo ba hadisi ne marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba hadith ne wanda yake mawquf ala sahabi ko maqtu ala tabi'i sai ya kawo shi bi sigatil jazm bi sigati sai ya kawo shi da surar ta'liq domin ya fitar da shi daga mawdu'in littafin sa tunda littafin sa ya sifata shi da cewa al-jami'u as-sahih al-mukhtasar al-musnad al-jami'u as-sahih al-musnad al-mukhtasar min ayami rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa akhbarihi ila akhiri ya kira shi al-musnad al-musnad shine wanda yake isnadin sa muttasil kuma marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alayhi wa sallam dan haka al-mawquf kaga bai shiga ciki ba ko to idan ya kawo al-hadith al-mawquf a cikin littafin sa kamar yanda yake kawo al-hadith al-musnad sai ya ce to ai baka kamata yake gyara sunan littafin ka ya Imam al-Bukhari ya Imam Abu Abdullah ka gyara sunan littafin ko dai ka cire wannan musnad din ko kuma ka ce al-musnad wal-mawquf wal-maqtu tunda ka ce al-musnad kamata yake kawo al-hadith al-ahadith al-musnada to dan kar ai masa wannan istidrakin shi yasa idan ya kawo al-ahadith al-mawqufa ko maqtu'a sai ya kawo su bi ta'liq sai ya kawo su da ta'liq an gane an ga dalilai biyu kenan ko kuma ya zamanto cewar hadith yana da hadisi wanda yake ya inganta a wajensa amma bai inganta da sharadin ya sanya shi a cikin al-jami'u as-sahih ba domin Imam al-Bukhari ya inganta hadisai da dama kharij as-sahih ko Imam Tirmidhi ya tambaye shi hadisai a cikin ilal dinsa a cikin ilal Tirmidhi na karshen littafin da na karshen al-jami' Tirmidhi ya da ilal guda biyu akwai ilal as-saghir wanda yake a karshen al-jami' littafin sa akwai kuma al-ilal al-kabir wanda yake littafi ne wanda yake yayi shi na ilal wanda yake tambayar Imam al-Bukhari kamar su'alati yana tambaye su kan hukunci kan hadisai Imam al-Bukhari yayi hukunci akan su da inganci amma ba sa cikin littafin sa al-jami'u as-sahih to idan ya kawo irin waɗannan hadisai din duk da yake sun inganta a wajensa amma ba lalle ya zamanto sun inganta a sharadin da ya sanya na fitar da su a cikin al-jami' din sa ba to saboda haka idan ya samu irin waɗannan hadisai ingantattu ne amma ba su cika sharadin sa na jami'u sahih ba sai ya kawo su da sigar ta'liq an gani haka sababi guda uku kenan al-Hafidh ya faɗi wannan sabon ba guda shida da yasa Imam al-Bukhari yake yin ta'liq mu dai mun wadata da wa'annan guda uku rashin san takrar na biyu kuma ko ya zamanto hadith din mawquf ne ko maqtu sannan na uku kuma ya zamanto ba ingantacce bane ala shartihi fil jami' as-sahih abinda yana da wannan shine wanda al-Hafidh Ibn Salah yake ishara zuwa gare su fa ma ata bi sighatil jazm wa inma hadafa li gharadin min al-aghrab wato abinda yasa ya kawo shi bi ta'liq saboda wata manufa daga cikin manufofi wanda yake mun fadi guda uku daga cikin wayannan manufofi a sauran kuma ina na ba ku assignment na san mako mai zuwa aje a kawo min asbabu ta'liq a wajen Al-Hafiz Ibn Hajar kowa ya kawo a rubuce zan karba ba tambaya zan yi anan ba kowa ya kawo min shi a rubuce asbabu ta'liq inda al-Imam al-Bukhari me yasa Imam al-Bukhari yake yin ta'liq ina son kowa ya kawo min a mako mai zuwa a rubuce me yasa Imam al-Bukhari yake yin ta'liq eh maraji zan ba ku maraji guda uku annukat ala kitab ibn salah na mustalah ne sannan muqaddimat al-hadi as-sari muqaddimat fath al-bari sannan kuma تغليق التعليق تغليق التعليق جزء هنا نها دكان سنا حافي انا الحافظ ابن حجر ا كوايا قراوا ده wannan شرح الفيه فتح المغيب لا الامام السخاوي شرح الفيه الحديث ده كما تدريب الراوي نا الامام السيوطي اما راجع بن سن ايشو دي دي مغانغانو حافظ ني اكي داوكو ai hadith tari in ka kawo daga marji guda daya bana in ka kawo dai daga cikin marji guda daya ka fadi daga marji dinka maganganun da ka kawo in ka kawo ƙari in ka kawo wani abin da yake baya cikin wani marji kai ishara gare shi in kuma marji guda daya ka dauka ka kawo min shi mulakhas kuma da larabci da larabci wanda kuma ba zai kai da larabci zai نعم وما اتى فيه بغير الجزم ففيه مقال وانده يزو شي كبا ده سيغر جزمه با بعد سيكر ينك بعد ينكوا با ففيه مقال تو اكوي magana a cikin sa بمعنى اكوي انتقادي اكوي سوكا a cikin ingancin sa وقد اوضحت امثله ذلك في النكت على ابن الصلاه نا كاو مثالا ودنن a cikin annukat ala kitab ibn الصلاه littafin sa annukat ala kitab ibn الصلاه saboda kuma ya ma bayar ma da ya ba bayar da marji'in ba to me yasa mun ji kenan wannan an yi togaciya ko al-jumhur ba sa karban cewa haddathani as-siqa ba ta sallamawa ko amma an yi togaciya togaciyar shine ga wanda ya rubuta littafi ya sharɗanta ma kansa ingancin duk abin da zai fitar a ciki to cewa shi wannan wanda ya share a ciki domin share ta'liq kamar ta'dil ne ma al-ibham ko ba haka ba idan ka zo ka sami isnadi ka share farkon sa kamar ka ce ne haddathani thiqa duk ɗaya ne ko ba bambanci to an yi togaciya an ce wanda ya lizinta ma kansa inganci shi za a duba a gani wanda ya kawo da sighatul jazmi a karba ya inganta da sighatul tamrid kuma fihi maqal to su ka sauran wanda basu sanya wannan wannan basu wanda basu sanya ma kansu wannan sharadi ba su hukuncin sa yana nan akan cewa idan suka ce haddathani athiqa ba za a karba ba ko idan suka yi ta'liq ba za a karba ba yana daga cikin ismul mardud ko to me yasa malami tunda Imam al-Bukhari shi ya sharanta ma kansa thiqa aka yadda da shi amma wani wanda ba Imam al-Bukhari ba idan yace haddathani as-siqa ba za a yadda da shi ba na'am na'am an bi sharadin sa an ga ya cika sharadin sa wannan sa fa ya ba samu ya cika sharadin ba eh wannan dai daga cikin dalilai kenan ya sharanta ma kansa ya ce fiqa ne amma sai a bibiya ga kuma kan cewa akwai waɗanda yake yi musu ibhamin su zama to ba fiqat ba kamar Imam Shafi'i zai ce haddathani fiqatu indi in kaji Imam Shafi'i ya ce haddathani as-fiqatu indi yana rufin Ibrahim ibn Abi Yahya Ibrahim ibn Abu Yahya din ibn Abi Yahya a wajen malaman hadisi matruk ne yani la tajuzu riwayatu anhu bi halatta ma aka kulli waya daga ai riwaya daga wajensa ba ko dan a karfafa hadisi dha'ifi ba a riwaya a wajensa hadisin sa wujuduhu wa adamuhu sawa amma kuma Imam Shafi'i in ya tashi riwaya daga wannan sai haddathani as-siqatu indi, wannan ya daya daga cikin dalilan malaman hadith na rashin karban at-ta'dil ma'al ibham, cewa Imam Shafi'i ga matsayin sa amma ya yadda da wanda yake ba siqa bane, ya yadda da wanda yake ba siqa bane. To amma waɗannan waɗansu malamai sun ce akwai waɗanda idan suka ce haddathani as-siqa ana yadda ana karɓa daga wajensu. Daga cikin wanda suka ambata akwai al-Imam Malik. Al-Imam Malik idan yace, Imam Ahmad yace idan Malik yace haddathani siqa, to kake wata ka karɓa. Domin Imam Malik yana da tsantseni wajen riwaya, ma kana ashadda intiqadi Malik lirrijal. Haka Imam Ahmad yace. Yace in abin nan jinjina maza, jinjina masu riwayar hadisi da Imam Malik yace yake yi, tsananin nasa ya isa ya kawo da irin wannan abin nan a sigar ijabi. Haka nan bayan Imam Malik akwai Yahya ibn Sa'id al-Qattan da Abdurrahman ibn Mahdi cikin malaman Imam Ahmad, kowannan su Imam Ahmad yace idan yace haddathani fiqa, to wannan kar ma ka bata lokacin ka ce zaka bi ciki ko wane ne, saboda su mutane ne waɗanda suke an san su da tsantseni wajen sukan wajen intiqad. Amma kuma duk da haka wannan bai kore ana a samu du'afa daga cikin su ba. Imam Malik ka'idarsa cewa an tambaye shi kan wani mutum fiqa ne a wajenka, yace ka ganshi a cikin muwatta, yace a'a, yace law kana fiqatan la ra'aytahu fi kutubi, da fiqa ne da hagan shi a cikin littafai na, shine muwatta. To an samu mutane a cikin muwatta amma ko ba fiqat ba, hatta Imam shi kansa Imam Malik ya shaida da wannan, kamar Abdul Karim ibn Abi al-Makhariq yana daga cikin ahlul Basra da suka zo Madina. Abdul Karim ibn Abi al-Makhariq yana daga cikin wanda yake a wajen malaman hadith gabaki daya da'if ne, amma Imam Malik yayi riwaya daga wajensa. To shine hadda aka gaya ma Imam Malik halinsa yake cewa ken sallarsa ce ta ruɗe ne, na gan shi ya iya sallah, saboda haka sai wannan ya sanya shi hayyar riwaya gare shi ya sashi a cikin muwatta. Wato sai ka isa a wajen itiqani, sannan Imam Malik har zai yadda ya sa sunanka ya san ya yi riwayar hadisi daga wajenka a cikin muwatta, ya ambace ka a cikin muwatta. To Abdul Karim ibn Abi al-Makhariq saboda ken sallarsa Imam Malik ya sanya shi a cikin kafinsa, amma sai ya bayyana kan cewa da'if ne wajen malaman hadisi. Saboda haka ka'idar gabaki daya amma ce a wajen jumhur, duk da yake waɗansu sun yi togaciya kamar yadda Imam Ahmad ya yi togaciya akan Imam Malik din da kuma Yahya al-Qattan da Abdurrahman ibn Mahdi. Domin idan mutum abinda ya sa kuwa, saboda ba wai an ce ne ba za a karɓa ba, za a karɓa amma wannan matsayin magana ce, ƙaul ne, magana ce daga cikin maganganu wanda idan aka sami kishiyarta din za ta iya yin tasiri. Alal misali idan Imam Malik ya ce haddathani siqa, sai aka samu wani ya zo ya soki wannan siqa din, to wancan ba za a ce ba za a saurari maganarsa ba, tunda Imam Malik ya ce ai wannan fiqa ne a wajensa. A'a, kamar yanda idan aka samu sabani tsakanin maganganun a'immatul jarh wa ta'dil ake yi, in wannan ya faɗa wannan ya saba, sai a zo a auna a gani wanne za a karba, wanne za a buƙaci dole ya kawo tafsiri, wanne kuma za a karba koda bai kawo tafsiri ba. Wanda za mu zo mu yi wannan a cikin ilmul jarh wa ta'dil, za mu dawo zuwa ga wannan matsalar a wajen jarh wa ta'dil. Amma wannan alaƙarta da wannan babin shine kan cewa at-ta'dil ma'al ibham da ita da at-ta'liq babin su daya, an gane, kuma ba a karba a jumhur, ba ta karba, sai dai kawai an yi togaciyar waɗanda suka rubuta littafai ingantattu kuma suka sharɗanta cewa ba abinda za su kawo a cikin littafin su sai ingantaccen hadisi, dan haka abinda suka kawo na ta'liq a cikin littafin su shine za a duba a gani idan inda sighatul jazm ne sahihi ne, in ba da sighatul jazm bane fa fihi maqal. Yayi nan wajen, to mu shiga cikin mursal ko ka mu tsaya a nan? Na'am. Ai shi din ma ake nufi imam al-bukhari ma ake ne ko da yake imam muslim yana da ta'liqat amma ta'liqat din imam muslim bas kai yawan na bukhari ba sannan kuma abin nan a hukuncin su saba daban yake da hukuncin na sahih al-bukhari makaranta mursal to al-hadd al-mursal الحديث المرسل والثاني من اين يكي نفيد الثاني لنا اعطاك هنو نعم التعديل على الابهام نعم الثاني ايوة الابنة اها كاكوسا نبيه الآن يوا يزمع تكين المردود ني الأول دك تكين الحديث المردود كيني معلق والثاني دك تكين الحديث المردود كيني المرسل وتنمنا تكين دنجي دنجينا الحديث المردود الثاني دك تكين سشيني المرسل المرسل اسم مفعول من أرسل أرسله يرسله فهو مرسل ma'anarsa fil lugha malamai sun yi sabani daga ina aka dauke shi an ce daga al irsal ne bi ma'anar itlaq itlaq wato saki ba kaidi kamar idan aka ce hadith mursal ne wato wanda ya ruwaito shi ya sake shi bai kayyade shi da rawin da ya ruwaito ba ya sake shi kawai ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai fadi daga wajen waye ji ba bai kayyade shi ba kamar yadda Allah wannan ma'khudun min al-irsal abinna daga cikin ma'anonin al-irsal shine al-itlaq alam tara anna arsalna ash-shayatin 'ala al-kafirin ta'uzzuhum azza ay anna atlaqna ash-shayatin 'ala al-kafirin Allah ya saki shedanu su tafi wajen kafirai dan su kara batar da su wadansu kuma suka ce a'a al-mursal ma'khudun min naqatin mirsal taguwa mai yawan ai sari'ati sayf mi yawa mi sauri wajen tafiya suke istishhadi da maganar Ka'ab ibn Zuhair a cikin banar Su'adu amsat Su'adun bi Abdullah yuballighuha illa al-itaqun najibatul marasil amsat Su'adun bi Abdullah yuballighuha illa al-itaqun najibatul marasil yace al-itaq yani al-laqatul itaq an-najibat al-marasil ay wa as-sari'atu fi as-sayf ta zamanto a wuri wanda yake baya ba wanda yake kaita sai taguwa wanda take kyawawanta abin nan taguwanni sannan ko masu saurin tafiya shi tace almarasil to sai to me alakar sur'atu sayr saurin tafiya da kuma irsalul hadith suka ce alakar shine me yin irsal kamar yayi gaggawa maimakon ya fadi isnadin kawai sai ya gaggawa ya fadi masal din yana cikin riwayar sai ya tsallake gaggawa ya fadi matan din wadansu kuma suka ce a ma'anarta daga ja'a alqaum ma'khudun min ja'a alqaumi arsalan mutane sun zo ai mutafarriqin jama'a jama'a kamar yadda aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya rasu salla alaihi ashabuhu irsalan sahabbai sun yi masa salla jama'a jama'a ai basu zo su an yi jama'a guda daya akai masa wayannan su zo su salla wayannan su zo su salla to ma'anar irsal bi ma'ana wato ya kawo hadithin mutafarriqin isnadin daban matanin daban bai zama to isnadin ya hade da matanin ba wannan su ne ma'anonin da suka fada fil lugha na al mursal wanda yake daga ciki na farko din shine yafi shine ma su idan haka ma suke ambatan shi daga farko cewa bi ma'ana al-irsal al-itlaq wa adam at-taqyid yace huwa ma saqata min akhirihi min ba'd at-tabi'i shine hadithin da aka da rawi ya yanke daga karshen sa bayan tabi'i din da yake riwayar sa bi ma'ana bayan tabi'i sai sahabi to idan in aka cire aka cire sahabin wannan sai ya zamanto shine irsal din shi yasa ake cewa al-mursal shine marfu marfu at-tabi'i التابعي يدنغن عبزوها من زان الله صلى الله عليه وسلم ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير شيني المرسل وهو المرسل وصورته يتي صورة مرسل أن يقول التابعي شيني راوي تابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا سواء كان كبيرا أو صغيرا كو ببني كو كرمي wannan yana ishara ne zuwa ga wani sabani wadansu sun ce ba a ce ma hadisi mursal sai idan wanda yayi irsalin hadisin yana daga cikin attabi'in al-kibar yana daga cikin attabi'in al-kibar shine al-mursal wannan ibn abdul bar yayi ishara gare shi shi yasa imam suyuti yake cewa المرسل المرفوع للتابعي أو مرسل شيني مرفوع نتابعي أو ذي كبرين كوكما وانديكي تابعين أما ذي كبر واتو التابعي الكبار شيني معنى تبيو معنى نمجد أكني تونا يعني إشارة إزواج معنى تبيو إن دنونة شوا وانا معنى تبيو باعتا شي إنجن تتشياكو شهر الريابة دومن سواء التابعي إن صغيرني كو كبيرني indai yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aw fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza to wannan mursali ay yaqulu at-tabi'i sawa'an kana kabiran aw saghiran qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza aw fa'ala kaza qala kaza shine kage dai daga cikin abubuwan da sunna take ai ko ma urifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawl aw fa'ala kaza min fi'l او فعل بحضرته كذا تقرير كينانكو او نحو ذلك كما كمان شن wannan shi ne ambaton sifarsa akhlaqiyya aw khuluqiyya wannan shi ne al-mursal itlaqin sana uku wanda yake anan al-hafiz bai fada ba shi ne aw saqti rawin qad rawau qad ra'au ko kuma yankewar rawi a ko ina ne a cikin isnadi wanda yake ala hadha da shi da al-munqati ba shi da bambanci an gane imam al-bukhari yace a wani hadisi da ibrahim ibn yazid an-nakhai ya rawaito daga abu sa'id al-khudri sai yace hadha hadithun mursal yace hadha mursal ibrahim an-nakhai tabi'ini abu sa'id al-khudri sahabini ga isna ga hadisi yazo an fadi sahabi din ba a ki fadin sahabi din ba amma imam al-bukhari ya kira shi mursal domin me domin ibrahim ibn yazid an-nakhai bi saduda abu sa'id al-khudri ba saboda kaga an samu saqatin rawi shine saqatu rawin qad ra'au an fahimta saboda ta'rifi guda nawa ne na mursal guda uku na farko marfu'u tabi'i mutlaqan saghiran aw kabiran na biyu saqt rawi ko ina a cikin isnadi na uku na'am audi kibari na'am arama munatir marfu'u tabi'i al-kabir marfu'u tabi'i al-kabir shine na uku an gane ta'rifin mursal guda uku ne marfu'u tabi'i mutlaqan مرفوع التابعي الكبير ده كما سقط في الاسناد سقط راو في الاسناد في اي موضع من الاسناد اشهرها الاول اشهرها شيني الاول شيني هذا هو المشهور جوا مرفوع التابعي مطلقا شيني الحديث المرسل تو وانما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف abin da yasa muka sanya al-hadithul mursal a ismul marjud saboda an jahilci halin wanda aka shafi shi wanda ba a fada ba an gane saboda haka menene illar zamantowa al-hadith al-mursal yana daga cikin mardud aiwa al-jahl bil mahdud al-jahl bi hal al-mahdud ko ba haka ba irin wayannan kawai din masu saukin fada su ake so shine dadin fara irin fara da irin wayannan tafan zai baka kawaid masu saukin kiyayewa wanda kuma za su baka ingantacciyar fahimta dalilin da yasa aka sanya al-mursal a cikin wannan a cikin ismul mardud saboda al-jahl bil mahdud to al-jahl bil mahdud yana daga cikin awsafur rad me yasa jahl bil mahdud zai zama to min yi raddin hadisi
saboda akwai abin adamul ittisal
na man sunusi ba lalle ya zama sahabi ba amma wannan ka kayyade shi ina son ya zama to ausa na'am ba lalle ne ya zama fiqa ba mu kuma mun ce sharadin hadith sahih ya zama to fiqa abinda yasa sahabi shi ba magana akan sa tunda shi adalarsa ta tabbata ba a bincike kan halinsa na'am شيخنا الحافظ قال لانه يحتمل ان يكون صحابيا دومن wanda aka shafe din al-mahdhuf yuhtamal an yakuna sahabiyan zai iya zaman towa sahabi to haka in sahabi ne amma babu iskali aiko in sahabi ne ya zaman to shine mahdhuf din babu iskali to amma tunda alal ihtimal ne shi ya zaman to kan cewa wannan ya kore ya zaman to an yadda da shi an yadda da mahdhuf din inda muna da tabbas cewa wanda aka cire din sahabi ne kaga bamu da iskali ko dan haka mursalus sahabi dan mursal wannan muna cewa mursalut tabi'i to akwai mursalus sahabi an gane mursalus sahabi shine sahabi wanda bai riski annabi sallallahu alaihi wasallam ba yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar ibn abbas ya bada labarin kissa kamar anas da ya bada labarin qissatul isra qissatul isra wannan ko da yake wannan yuhtamal ya jita daga annabi sallallahu alaihi wasallam ne amma yuhtamal ta zamanto mursalus sahabi ne wani sahabin ne ya gaya masa ya zamanto ya ji daga ba wai wani sahabin ne ya gaya masa ba ya zamanto ya ji daga manzon ya ji bil wasita tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba to amma wasitar da sahabi zai ji hadisi ta wajen ta hanyar ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya zamantowa tabi'i ba zai zama tabi'i ba shi yasa malamai suka yadda da mursalus sahabi saboda al-mahdhuf sahabi ne alal ihtimal koko alal abinan koko alal yaqin alal yaqin shi yasa to kaga wannan illar taraddi ita bata zo ma mursalus sahabi ba sabanin maganar imamul bayhaqi yayi raddi mursalus sahabi akai cha akan sa ba a sallama masa ba saboda me saboda illar da yasa akai raddin mursal a wajen mursalus sahabi ba bi ita domin al-mahdhuf a wajen mursalus sahabi in tabbas sahabi ne shi ku al-mahdhuf wajen mursalut tabi'i alal ihtimal ne yake sahabi babu tabbas an gane wannan wazihi ko to na'am
kamar abun nan Abu Raira yakan rubuta hadisi ko anas a wajen kabu sahaba kuma shi tabi'i wannan ba zai zama abinda wani zai kafa hujjar sai ta bai suna rawaita hadisi a wajen ka
suna rawaito isra'iliyat daga wajen ka'abul ahbar ba amma ba magana annabi sallallahu alaihi wasallam daga ka'abul ahbar ba ka'abul ahbar aslan bi hadda annabi sallallahu alaihi wasallam to wa yuhtamal an yakuna tabi'iyan shi wannan mahdhuf din a wajen mursal tabi'i yuhtamal zai iya yuwa ya zama to tabi'i ne wa ala thani menene athani din idan kana tabi'i idan ya zama to tabi'i ne yuhtamal an yakuna da'ifan wa yuhtamal an yakuna thiqa zai iya zama to wa da'if zai iya zama to wa thiqa domin tabi'ai ba dole suka taru suka zama to thiqat ba sabanin sahabbai dukkanin su udul amma at-tabi'i abinna at-tabi'un su daga cikin su akwai waɗanda suke thiqat akwai waɗanda suke du'afa wa ala thani menene athani din na'am la yuhta tabi'i da yake sai take komarwa wa ala thani wa ala anna thani ala annahu tabi'i yuhtamal an yakuna hamal an sahabi ta yushi wannan tabi'i din ya ruwaito daga wani sahabi ne daga sahabi wa yuhtamal an yakuna hamal an tabi'in akhar zai zama cewa ba daga wajen sahabi din ya ruwaito ba shi kansa tabi'i din da wannan shi al-mahdhuf da ya zamanto tabi'i tayu da ya tashi riwaya daga sahabi ya ruwaito ko kuma da ba daga sahabi ya ruwaito ba daga wani tabi'i din wa ala thani fa ya'ud al-ihtimal as-sabiq wa yata'addad ko kuma ya zamanto idan ya tashi shi na biyun at-tabi'i na biyu din ya zamanto ya ruwaito daga sahabi ko kuma ya ruwaito daga wani tabi'i din tajwiz ne aqli saboda kaza yake tafiya ila ma la nihaya imma bi tajwiz al-aqli fa ila ma la nihaya bi tajwiz al-aqli ila ma la nihaya in kace zaka bi hankali ne taninka na hankali ila ma la nihaya tabi'i anta an sahabi ko kuma an tabi'i shi kansa tabi'in nabiyyu an sahabi ko an tabi'i na uku an sahabi ko an tabi'i na hudu an sahabi ko an tabi'i sai ta tafiya haka tunda dai abu ne wanda aka ce duk zai iya yiwa tajwiz al-aqli ne wa imma bil istiqra fa ila sita aw sab'a in ku aka ce ba tajwiz al-aqli zai ba za a bi istiqra ne to ya zuwa iyakaci sita aw sab'a domin shine iyakar hadisin da aka samu tabi'ai sun ruwaito tsakanin su da sahabi ya zamanto aka samu mutum bakwai tabi'i an tabi'i an tabi'i an tabi'i har zamanto bakwai hadisin bukhari na farko guda uku ne ko salasa min at-tabi'in ala tawali يحيى ابن سعيد الانصاري عن محمد ابن ابراهيم التيمي عن القمة بن وقاص ذكروا تابعين كاغني تابعي ان تابعي ان تابعي غدا اوكو تو اقصى da aka samu mafi yawa da aka samu na riwayat tabi'i an tabi'i guda bakwai ne shida ko bakwai alal khilaf wato shida ko bakwai al-hafid bai ishara zuwa gare shi ba wannan mahallu bahas ya kamata a binciko mana wannan وهو اكثر ما وجد في روايه باب التابعين عن بعض باب التابعين عن بعض شنو مفي يوان ابن da aka samu na riwayar tabi'ai sashin su daga sashi fa in urifa min adati at-tabi'i annahu la yursilu illa an thiqa to idan tabi'i din ya zamanto al'adar sa baya yin irsali sai an thiqa baya ce maka qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya tabbatar cewa daga amintacce ne ya ruwaito to me matsayi me abin yi فذهب جمهور المحدثين الى التوقف تو جمهور المحدثين سنتفي زوا ga التوقف sai su tsaya ba za su hukunci da karbar sa ko rashin karbar sa ba li baqai al ihtimal saboda har yanzu akwai ihtimal din koda fika ne a wajensa yutawa ne zaman to ba fika bane a wajen sauran mutane sauraka al ihtimal mawjud tunda akwai yiwuwar rashin amincin wasita din dan haka jumhurul muhaddithin suka yi tawaqquf wahuwa ahadu qawli imam ahmad dai daga cikin qawli biyu na imam ahmad ce alqawlu thani shine alqabul imam ahmad yana da qawli biyu wajen at-tabi'i alladhi la yursilu illa an thiqa wannan at-tabi'i imma ya zamanto wanda yake irsal ne ba ruwansa ko waye ma zai iya yin irsal daga wajensa kamar irin su ata ibn abi rabah irin su hasan al-basri shi yasa ake cewa marasil hasan da irin abul aliyat ar-rayahi ake cewa marasiluhu kar-riyah kamar yanda yake rayahi ake cewa marasiluhu kar-riyah gashi kuma tabi'i ne fiqa amma saboda kasancewar baya yin intiqai wajen wanda zai riwaya daga wajensa sai ya zamanto malamai basu ba sa karban marasil dinsa to wanda aka san shi da tsantseni wajen riwaya saboda ya kasancewar baya riwaya daga wani malami sai wanda yake amintacce a wajensa to idan ya ruwaye idan yayi irsal to sai a karba kamar irin su Sa'id ibn al-Musayyib shi yasa wadansu daga cikin malamai suke karban marasil din Sa'id ibn al-Musayyib saboda la yursil illa an thiqa to wannan matsayi kauli daya ne shine daya daga cikin kaulukan Imam Ahmad al-qawlu thani shine kaulun jumhurul muhaddisi cewa koda shi kansa wannan tabi'i din an san shi da tsantseni wajen riwaya indai ya riwa indai ya kawo hadisi mursal ba za a karba ba za a yi tawakkul saboda al-ihtimal mawjud an gani idan aka karba sai ya zamanto an yi ta'dil ma al-ibham in aka karba an yi ta'dil ma al-ibham wa thanihima al-qawl ath-thani kenan wa huwa qawl al-malikiyya yuqbal mutlaqan قول المالكيه شنو يقبل مطلقا ذا اكرب المرسل مطلقا با تاره ده قيدن كان شو كو يرسل ان ثقه كو لا يرسل الا ان ثقه كو لا يرسل ان ثقه با شي دكان مرسل او جن مالكيه انا كربا اي ايكي دشي wannan kauli ne na da aka rawaito daga wajen Malikiya, shine kaulin Malikiya, kuma an dangana shi ma hatta ya zuwa ga Al-Hanafiya. Amma as-sahih Al-Hanafiya jumhu abinna al-muhaqqiqin daga cikin su suna tamyiz, suna dubawa su gani sai ba kowane mursal ne suke karba ba. Wa qad qala ash-Shafi'i radiyallahu anhu, Imam Shafi'i Allah ya yadda da shi yace, wannan shine al-qawlu ath-thalith kenan. Saboda haka qauluka guda uku ne da muke da su wajen mursal: ar-radd mutlaqan, al-qabul mutlaqan, sannan na uku wanda na Imam Ahmad, al-qabul idha kana tabi'i la yursilu illa an thiqa. To yanzu zai kawo mana qauli na hudu na Imam Shafi'i: yuqbal, ana karban al-mursal in utubida bi maji'ihi min wajhin akhar. Idan aka za a karbi al-hadith al-mursal idan yazo ta wata da wani isnadin, yubayinu at-tariq al-awwal, wanda yake sha banban da isnadin farko, musnadan kana aw mursala, ko yazo musnad bi ma'ana akawo shi bil isnad har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam, aw mursala, ko kuma yazo da wani isnadin amma mursal, to sai wannan mursal din ya karu ya karfafa daya mursal din. In ko yazo musnad ko da da'if ne, ko da akwai rawi da'if a ciki, indai yazo musnad to sai ya karfafa wancan mursal din da yazo na farko. Litarajjuh ihtimali kauni al-mahdhuf thiqatan fi nafs al-amr, saboda rinjayar da cewar al-mahdhuf din ya zamanto thiqa fi nafs al-amr, tunda kasancewar idan yazo in aka samu al-i'tibad karfafa ta wata fuska, wannan zai rinjayar da kan cewa wanda aka share din nan thiqa ne. Wa naqala Abu Bakar ar-Razi min al-Hanafiyya wa Abu al-Walid al-Baji min al-Malikiyya. Abu Bakar ar-Razi al-Jassas kenan mai ulum al-Qur'an, kuma yana da littafin sa na usul al-fiqh, da Abu al-Walid al-Baji, Abu al-Walid Sulaiman ibn Khalaf al-Baji sharih wanda sharhi Muwatta al-Muntaqa, kuma yana da littafin usul ihkam fi usul al-ahkam, min al-Malikiyya, daga cikin malaman Malikiyya, anna rawi in kana yursilu an al-thiqat wa ghayrihim la yuqbal mursaluhu ittifaqa, cewa idan rawi an san shi yursil an ittiqad wa ghayrihi, yana riwaya da yana irsali daga thiqat, yana irsali daga wa'anda suke ba thiqat ba, la yuqbal mursaluhu ittifaqan, mursal dinsa ba a karban sa butta, wannan ittifaq ne, wato hatta Malikiya ma sun yadda cewa ba a karban mursal dinsa, wato idan ya zamanto yana yursilu an kulli wahid ba a karban mursal dinsa. Daga cikin masu yawan irsal akwai Hassan al-Basri, akwai Sa'id ibn Jubair, akwai Ata ibn Abi Rabah, sannan akwai Sa'id ibn al-Musayyib. Daga cikin su irin su Sa'id ibn al-Musayyib shi ake karɓa, shine wanda da yawa daga cikin malamai suke karɓan mursal ɗinsa. Akwai sharadi, wanda akwai sauran sharuɗa guda akwai sauran abubuwa guda uku da suke karfafa da suke sanya ake karɓan mursal a wajen Imam Shafi'i. Nan da ya ambaci kan cewa idan al-mursal ya karfafa da wani hadith din da ya zo ta da wani isnad din, musnad aw mursal, ko to abu na biyu idan maganar wani sahabi ta yi muwafaka da wannan mursal din, an gane, idan aka ruwaito wani hadith wata magana mawqufa ala sahabi wanda ta dace da wannan mursal din, maganar sahabi din sai ta karfafa mursal din, Imam Shafi'i sai ya aiki da shi. Na uku, idan ya zamanto cewar jumhur ahli al-ilm sun yi aiki da abin da ke cikin wannan mursal din, to shi ma wannan sai su karbe shi. Jumhur ahli al-ilm idan suka yadda da hadith, koma da hadithu da'if ne, yana daga cikin abin da yake sa akan karba al-hadithu da'if. Sannan al-adid ar-rabi' da Imam Shafi'i ya faɗa, aw qiyas, idan ya zamanto al-qiyasul jali, qiyasi bayyanannan qiyasi shine al-qiyasul awlawi da ake faɗa, idan ya zamanto yayi muwafaqa da abinda hukuncin da mursal din yake ciki, shi ma sai a karbe shi a aiki da shi. To amma duk waɗannan awa abin nan al-awadid waɗanda suke suke karfafa mursal mun fade su guda hudu ko sharadin mursal din a wajen Imam Shafi'i ya zamanto wanda yayin irsalin yana daga cikin kibarut tabi'in yana daga cikin kibarut tabi'in manyan tabi'ai abinda ake nufi da manyan tabi'ai sune waɗanda suke yawa-yawan riwayar hadisan su daga wajen sahabbai ne dan tabi'ai hawa-hawa ne akwai wanda suke mafi yawan riwaya in suka tashi riwaya daga wajen sahabi zashi nadir ne kaga sun yi riwaya daga wajen wani tabi'i kamar irin su Sa'id ibn al-Musayyib kamar irin su Qais ibn Abi Hazim kamar Abu Uthman an-Nahdi waɗannan yawa-yawan riwayar su daga wajen sahabbai ne sannan kuma akwai tabaka ta tsakatsaki sune wanda suke suna da riwaya daga wajen sahabbai kuma suna da riwaya da yawa daga wajen tabi'ai shigarut tabi'in sune wanda mafi yawan riwayar su daga wajen tabi'ai ne kalilan ne suke riwaya daga wajen sahabbai kuma ba su da riwaya daga wajen sahabi ko daya kamar irin su al-Amash kamar su irin Yahya ibn Abi Kathir wannan nadiran suke riwaya daga wajen sahabbai kamar Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar sahibu sira nadiran zaka ga ya kawo riwaya daga wajen sahabi to sharadin al-mursal ya samu i'tibar ya samu karfafawa da har za a karbe shi a wajen Imam Shafi'i ya zamanto wanda ya riwayar yana daga cikin kibarut tabi'in sannan sharadi na biyu kuma baya saba marwat idan ya tashi riwaya tare da su wato bi ma'ana baya tafarrut wa in masha ma'a hafidin yujari idan yayi riwaya tare da hafizin hadith yujari ayyu wafiquhu yana muwafaqa da shi sharadi biyu ya sanya mu mai yin irsal din daga cikin kibarut tabi'in wa bashi da mufradat yana muwafaqa da sauran huffaz in aka ce bashi da mufradat ballantana ma a ce yana da mukhalafa in yana da mukhalafa min babu aula ba za a karbe shi ba amma bashi ma da mufradat bi ma'ana la yanfarid baya zamantowa a samu wata sunna ba wanda ya ruwaito ta shi kawai wani ya daya daga cikin alamomin rauni an gane to wannan abubuwan da ya danganci al-ihtijaj bil mursal bisaraha baya daga cikin mabahith din ilmul mustalah daga cikin mabahith din usul al-fiqh ne kira ga an kawo qaulin malikiyya da qaulin shafi'iyya da qaulin hanafiyya wannan malaman hadisi su ba ruwan su da wannan su a wajen ulama'ul hadith al-mursal min al-hadith al-mardud shi yasa ma akan haka muka kawo shi dalili kuwa duk littafin hadith na ilal da zaka dauka zaka ga suna sukan hadith da kan cewa arsalahu hada hadithul mursal fulanun lam yasma min fulan illa ci al-irsal illa ci a wajen su a wajen malaman hadith amma sauran fuqaha sune suke da wayannan itibarat din kuma tunda magana mutum malaman hadith ne shi yasa zamu abinda yake muhimmi musan menene ma'anar mursal da surarsa menene illa kuma da aka yi raddin al-hadithul mursal amma mabhasin al-ihtijaj bil mursal wannan ya daga cikin mabahith din usulul fiqh kuma wayannan aqwal da aka kawo guda hudu ba su ne kadai aqwal din al-ihtijaj bil mursal ba aqwal din suna da yawa wadansu sun kai su wajen guda 11 iltifan mustalah wadansu iltifan mustalah sun kawo su amma baya daga cikin mabahith din ilm mustalah al-hadith shikenan sai mu tsaya ana sai mu tashi a cikin haddul mu'dal na'am to idan Imam Malik ya ruwaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam mursal ne Imam Malik yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam me hukuncin wannan mu'allaq ne ko kuma kace masa mu'allaq ko kace masa mu'dhal mu'dhal ne saboda biyu sun fada ala tawali sahabi da tabi'i shi wannan baya daga cikin mabahith din mu na wannan shi yasa ai ake ce ma balagat din Imam Malik balag ma ake kiransa ba a ce masa marasil tunda shi bashi da mursal baraki da sallah shi ko on radio. تنبيه تنبيه ما الفرق بين المرسل والمقطوع لأني أراهما نوعا واحدا وهو قطع السند وحذف الراوي وكان إني زاد إني مثلا جارا أو جن تنبيه فهذا كتير ما الفرق بين المرسل والمنقطع الفرق بين المرسل والمنقطع المقطوع باش ده علاقة دهنا مية الحديث المقطوع نعم ما أضيف إلى التابعي شنو المقطوع المقطوع شنو كما كتي قال سيد ابن المسيب كو فعل سيد ابن المسيب كذا وانا شنو مقطوع الماء المنقطع شنو وانا أكسا مينكي واعتكين سنة تونا ينا تنبيه ميب بمبنش إذا كان المرسل والمنقطع وذي بعد أمسا نعم كتيسو نعم تكانن تابعي ده صحابي كوني تكانن تابعي ده النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم وتشيء المنقطع شيني ما سكت بنا ما سقط فيه راوي فأكثر لا على التوالي كو ايناني اتشكين سنتين راوي بدات ايه زمن تويا ينك كو افركو سنتين كو اكرشنسا كو اتكيا كو ما سمد راوي دا دوانا منقطع ني صور هكا المرسل نوعيني خاص من المنقطع انقاني كل مرسل منقطع وليس كل مقطوع منقطع مرسلا بينهما عموم وخصوص مطلق ان غاني كما ما اوجن تعريف ودان سمالمي با منيه تعريفين cewa daga cikin tarifin mursal akwai munqati ba ko ba haka ba mun ce awsat rawin qad ra'a wadansu sun ce sat rawin shine shine al mursal wannan istilahi wadan sumalamai ne shine ma tarifin al khatib al baghdadi yace المرسل او جم محدثين الحديث المرسل الذي ليس بمدلس وانده يكي با مدلس با شيني رواية راوين اما لم يؤاصره راوية رواية دقوجة وانده بس يزامن يتأيبا كمرتابئية رواية دقوجة من ذن الله صلى الله عليه وسلم بس يزامن يتأيبا توانا مرسل او يروي عن من آصره لكنه لم يلقه ko kuma ya riwaya daga wajen wanda sun yi zamani amma basu hadu ba sun yi zamani amma basu hadu ba kamar Hassan al-Basri ya riwaya daga Abu Huraira sun yi zamani daya amma basu hadu ba Hassan al-Basri ya taho Madina Abu Huraira ya tafi Basra Hassan al-Basri ya koma gida Basra dan ya hadu da Abu Huraira ya dawo Madina basu hadu ba to ka gani wannan shine wannan nau'i ne wannan al-mursal ne domin sun yi zamani amma ba su hadu ba an gane wannan sannan ya faɗi sura ta uku wanda yake ake rigima akan ta sai wanda wadan suke gani tace suratul mursal al-khafi shine riwayatu amman lam yalqahu lakinna amman laqiyahu lakin lam yasma' minhu ya hadu da shi amma kuma lam yasma' kamar a'amash da hadisin sa daga Anas ibn Malik ya gan shi yana sallah amma bai riwaya daga wajen sa ya ga Anas a'amash ya ga Anas ibn Malik amma bai ji komai daga wajen sa ba amma ya gan shi yana sallah kun ga aka ce masa ga Anas sai yana sallah amma bai ji komai daga wajen sa ba na'am wajen mursal din da ake nufi mursal din da yake wajen malaman hadisi ba wancan mursal din na fuqaha ba mursal din da suke nufi wanda ake ta wannan maganganun rigingimin akan ihtijaj bihi mursal din da ake aka yanke sahabi din shi ake nufi ba mursal din fuqaha ba bi ma'anal munqati wana al munqati dukkan su suma ba su yi dukkan fuqaha sun hada akan cewa gairu hujja to ga wani lokus na'am shine ake waɗanda suke bai inganta ba kaga muqabilin magana su muqabilin magana Imam Bukhari ya inganta shi wannan ziyada din wanda take waɗansu malamai sun yi magana akan rashin ingancinta saboda suna ganin akwai tafarrud a ciki suna ganin Abu Muawiya tafarrada bi an Hisham ibn Urwa wannan ziyada kuma tawaddai li kulli sala Bukhari ya da'afa ta amma duk wanda ya da'afa ta muqabil ne da tafsirin Imam Sahih Bukhari Imam Bukhari ya ce mai inganci ne kai kuma ka ce bai inganta ba kamar tsakanin sai da dara kotu amma mun ji irin nau'in abin nan intiqadin dara kotu ne akan sahih bukhari fil galib zaka samu kan cewa a cikin yana lazimtar da masa wani isnadi ne wanda ya fi wannan isnadi amma irin waɗannan ba waɗanda suke irin wannan in ba mutaakhirin ba wanda mutaakhirin da suka zo daga baya ba a wannan ayat hadith ne musnad daga cikin sharhin bukhari baya daga cikin wannan ko da yake wannan ziyadar ya kawo ta da sizar ta'liq ne amma ta'liq ce da nafsin isnad da ya kawo kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa a cikin sharhi ko kuma sharhin wannan hadith ne na'am ba su da isnad wato bayan wayanar tafai din lokaci bayan ya zamanto kan cewar riwaya an dena tunda ya zamanto asirin riwaya min aqwahir rijal ya wuce magana da aje a riwaya daga bakin mutane ya zamanto ana itimadi akan tafai ne sai ya zamanto abinda ake itimadi da shi annusa nusha ta zamanto ingantacciya ce bi ma'ana an yi nakalinta daga nuska kamar ta mu'tamada kuma an yi muqabala a cikin wannan nuska an tabbatar da kan cewa ta yi daidai da wancan nuska din shi yasa zaka ga kan cewar al-Hafiz Ibn Hajar yana yin ishara wajen sabanin nusa na sahih al-Bukhari yake cewa akwai nusar al-Abin nan Abu Dharr al-Harawi akwai nusar Nasafi akwai nusar wane ne a cikin nusar wane kaza ne a cikin nusar wane wannan babu cikin nusar haka zaka gani to wannan wajen riwaya ne akai wannan sabani daga baya da asirin riwaya zo abinda ake itimadi kenan shi yasa zaka ga yanzu kaga kamar ita Bukhari din akwai an-nuskhar akwai tab'ar yunini al-yunini shine wanda ya itimami dukkan nusakh din Bukhari ya tattara su ya rinka ishara akan sabanin kowace nuskha kuma aka zo aka karanta ta a gaban Ibn Malik mai alfiya saboda sanin sa ga lugar larabci sai rinka taujihin saba riwayatin da suka saba idan ma an kawo wata nuskha ake tsammanin kuskure ne sai fitar da wata wajhi a cikin arabiya cewa a batta yadda take haka saboda akwai waje a ciki shine ma har ya fitar da littafin sa at-tasrih ala at-tawdih ba at-tasrih shawahid at-tawdih shawahid at-tawdih wanda yake li mushkilat jami' as-sahih dukkan abubuwan da suka ciki a cikin jami' as-sahih kamar hadisin qumu fali usalli lakum qumu fali usalli lakum me ya mai da wannan ta zamanto me yasa akai jazma al-mafrud ya zamanto fali usalli lakum me yasa akai ta da jazma riwayar haka take sahihiya ko kuwa tahrif ne aka samu shine dan haka a cikin ba a cikin masu malaman hadisi da cikin mabahi din da zamu karanta akwai al-musahhaf wal muharraf dan saboda in ma an zamanto ba riwaya ake daga bakin mutane ba an koma zuwa galtafai ne to shi ma akwai kaidojin malaman hadisi da kawo na tabbatar da inganci ai ba su bar komai ba ga lugh ina mutum ne wanda yake tabi'i amma hadisi kuma ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma hadisin sa ba mursal ba tabi'i ne ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marfu'u tabi'i amma kuma ba mursal ba zai yu na'am kamar tabi'an da ake gani cikin zamanin da manzon sallallahu alaihi wasallam aiwa ba sadu da shi ba to ya za ya zamanto marfu ya za ya kuma ya zamanto ba ya za ya zamanto ba mursal ba tunda ba sadu da shi ba dole sun ji hadisin da wasita lam yasma wato bi ma'ana sun ji da wasita kenan inda sun ji da wasita an samu irsal na'am
kamar tabi din da yayi zamani da manzon sallallahu alaihi wasallam amma bai musulunta ba amma ya ji hadisin manzon
wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
ya yi rasu manzon sallallahu alaihi wasallam
ya musulunta
ya zama tabi
أحسن فتح الله عليك وانا عكيكي كما أكوي متين أكوي متين التنوخي رسول هرقل وانا هرقل يأيكوش وجمع زن الله صلى الله عليه وسلم لو كتن ينا كافري يزو وجمع زن الله صلى الله عليه وسلم كما يجي حديث دقا وجنسا تو إذا يرويتو وانا حديث دي يجي دقا وجنسا دقا باية مطر من زن الله صلى الله عليه وسلم التنوخي يا مسلنت أما با صحابي بني amma ya gashi ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi riwaya daga wajen sa yaji wani abu to in ya ruwaito daga baya hadisin sa ba mursal bane marfu ne musnad amma kuma shi tabi'i saboda koya daga cikin al-ghaz da za a ce muku tabi'i hadithuhu abinna tabi'i marfu'uhu musnad wa sahabi marfu'uhu mursal to shi kuma wannan wanne ne za a samu sahabi marfu'uhu mursal sahabi ne amma in yaro to hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mursal ne na'am ahsan muhammad ibn abubakar as-siddiq an haife shi a dhul-hulayfa za a tafi hajjatul wada duk hadisin da ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mursal ne tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu alhali watan sa uku na'am man nasir نعم متفق عليه اي سوره تشو دكي حتى العقل يقتضيه متفق عليها الحافظ يا اي تنصيص اتكين نص عليها الحافظ ابن حجر افاتو المغيب نعم كما وانا اي اما تقيا كدوبا دين اي هاغني هكا يكي عقليا aqliyan haka yake mutun ne wanda yake kafiri yazo ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaji hadisi daga wajen sa sai bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musulunta kuma ya ruwaito wannan hadisin shi tabi'i ne ko ba tabi'i bane to amma hadisin sa zaka ce mursal ne ai kake yana da hukumul marfu ka fitar da shi daga mursal ke ba mursal bane domin babu wasita abinda ake ce me yasa aka ce mursal mursal saboda akwai wasita yayi itlaqin hadith din bi kaide shi da wanda ya gaya masa ba shi ko wannan da kansa yaji daga annabi sallallahu alaihi wasallam biduni wasita na'am al-mursal al-khafi lissa ba mu zo shi ba za mu zo shi na'am tabbai kace ta karshe maratilu sahaba ne amma ba zai iya zaman cewa ba mursalin sahaba ba idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya ba ta labari na'am سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.